sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19314960 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum, alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin a yau Litinin ta farko 7 ga watan Janairu shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
To a yau Litinin an shiga wani sabon mako, amma dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka dai za su zauna gida a Latila saboda rufe gwamnati. Wata matashiya 'yar Saudi Arabia ta arce zuwa kasar Thailand ta roƙa kada mai da ita ke zuwa gida Saudiya. Kana 'yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa akan masu zanga-zanga a babban birnin kasar Sudan a jiya Alhamis.
Kanin labaran kenan. Jaridar Daily Trust a Nigeria ta bayyana abin da take ganin yayi sanadin kulle ofishinta da jami'an sojoji suka yi a Maiduguri da kuma Abuja.
Babban labarin da ke gaban Daily Trust ta Lahadi ta yau wanda ya nuna cewa sojoji suna nan sun taru da manyan makamai a Munguno suna kokarin kai hari su kwato garin Bana. To ina tsammanin da labarun nan dai ko dai shi wannan na yau kuma hadda wancan su ne sanadin wannan.
A can Maiduguri kuma hukumomi sun ce kimanin mutane 10,000 ne suka kauracewa karamar hukumar da kungiyar Boko Haram ta kai hari.
Jiya na taso yau na zo yanayin ba ga bakau saboda Boko Haram suna nan kuma suna konewa gidajen manyan mutane da wani sauran gidaje na gwamnati duk suna konewa, dan haka muka gudu. Ya za a yace kun kori shugabannin mu ba soja ko iya gari mu zauna ba za mu iya ba.
Sai kuma shirin ciki da gaskiya na Sir Philo Hashim Gumel. Amma kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu ga Yakubu Makeri. A yau Litinin an shiga wani sabon mako, amma dubban ma'aikatan gwamnatin tarayya Amurka za su zauna gida a Latila saboda rufe gwamnati. Wasu dubban ɗaruruwan ma'aikatan kuma za su je aiki amma kuma ba za su samu biya ba. Shugaba Donald Trump ya faɗa a jiya Lahadi cewa rashin samun biya ya jefa ma'aikatan gwamnatin a cikin kunci, amma ya faɗa su ma'aikatan tarayyan da su yi damara saboda ba zai ja da baya ba akan bukatarsa na dala biliyan 5 na gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin daƙile kwararren bakin haure da ba su da izinin shiga ƙasar. 'Yan majalisun tarayya na Democrat sun ki tabbatar da kuɗin gina katangar a cikin kasafin kuɗin gwamnati, lamarin da ya kai ga rufe wani ɓangaren gwamnatin. Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce ba za su amince da buƙatarsa ba. Ta ce ba za mu gina katangar ba saboda babu wanda ke da tabbaba akan wannan batu. Ina tabbatar muku ba za mu gina wannan katangar ba. Shi ko shugaban Donald Trump da yana tsaye kan bakasa cewa zai ci gaba da rufe gwamnatin har sai 'yan jam'iyyar wato Democrat din kenan sun sauya tunaninsu.
We have to build the wall or we have to build the barrier. The barrier or the wall could be of steel and
ya ce ya kamata mu gina katangar ko mu saka iyaka. Katangar ko iyakar da zamu gina ba sai lalle ginin bulo ba. Za ta iya zama ta ƙarfi idan hakan da zai taimaka wa mutane. Wannan batu ne na tsaron ƙasa, batu ne na hana masu safarar dan adam da miyagun ƙwayoyi shiga ƙasar. Don haka ya kamata mu gina katangan kuma za mu gina saboda ba mu da wani zaɓi. Wata matashiya 'yar Saudi Arabia ta arce zuwa ƙasar Thailand kuma ta roƙa kada a mayar da ita zuwa Saudi Arabia. Rahaf Muhammad Al-Qunun, ƴar shekaru 18 da haihuwa, ta dora wani hoton bidiyo akan shafinta na sada zumunta inda take cewa tana so da tsira da ranta. A cikin bidiyon da aka ganta a cikin wani ɗakin hotel da ke filin saukan jiragen sama a ƙasar, ta ce iyayenta sun hana ta fita waje kuma suka rufe ta a cikin wani ɗaki tsawon watanni 6 saboda ta yanke gashinta. Ta ce ta yi imanin cewa za a kashe ta da zarar ta fice daga gidan yari a Saudi Arabia. Rahab ta arce ne daga kotu yayin da iyayenta suka je hutu kuma ta isa filin saukan jiragen sama na Suvarnabhumi wanda yake wanda ta sauka a yammacin shekarar jiya Asabar da zumar za ta nemi mafaka a ƙasar Australia. Hukumomin Thailand sun hana ta shiga cikin ƙasar saboda babu takardar tafiya ko kuma kuɗi a hannunta. Dakarun Amurka sun tabbatar da farmaki ta sama da Amurka ta kai a makon jiya ya kashe mutum daya a cikin mutane da ake zargin su da shirya kai wani harin bam akan jirgin ruwan sojin Amurka USS Cole, harin da ya halaka mutane ma'aikata na jirgin 17 a shekarar 2000. Zaratan sojojinmu sun tabbatar da adalci akan jarumai da suka rasa rayukansu wasu kuma suka jikata a cikin hari da matsorata suka kai wa jirgin ruwa na soja USS Cole. Mun kashe shugaban maharan Jamal Al-Badawi, inji shugaban Amurka Donald Trump a cikin wani sakon Twitter wanda ya fitar a jiya Lahadi. Trump ya kara da cewa Amurka za ta ci gaba da farautar 'yan kungiyar Al-Qaeda. Ya ce ba za mu ja da baya ba a yakin da muke yi da masu tsaurin ra'ayin Islama. Jami'an sojojin Amurka sun ce farmaki ta sama da Amurka ta kai a yankin Maghrib na kasar Yamal a ranar Talata ya auna Al-Badawi, daya a cikin 'yan kungiyar Al-Qaeda guda shida wanda aka tabbatar da laifin kai harin bam a kansu, kuma suna cikin jerin 'yan ta'adda da hukumar FBI take tsananin neman su a duniya. A cikin watan Oktoba na shekarar 2000 ne ma'aikatan jirgin ruwan sojin Amurka mai lalata makamai masu cin dogon zango ta da ake kira USS Cole suka mutu a cikin wani harin kunar bakin wake a tashar ruwa na Aden. Wasu ma'aikata kuma da dama sun jikata kana Al-Qaeda ta dauki alhakin kai wannan harin. Waɗannan labaran na zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa akan masu zanga-zanga a babban birnin kasar Sudan a jiya Lahadi, yayin da zanga-zangar da ake kiran shugaba Umar al-Bashir ya sauka daga mulki ya take shiga mako na uku. Masu zanga-zanga da sun taru a birnin Khartoum a jiya Lahadi suna saurare 'yan kungiyar kwararrun ma'aikata a Sudan, kungiyar da ta hada da likitoci, malaman makaranta da injiniyoyi da wanda suka ayyana yajin aiki da kuma zanga-zanga tun a cikin watan da ya gabata. Yan sandan sun mai da martani ne akan masu zanga-zangan da barkonun tsohuwa domin su tarwatsa su. Wasu hotunan bidiyo da aka dora akan yanar gizo sun nuna masu fafutukar kin jinin gwamnati suna nuna mutane hanyar da za su arce akan manyan hanyoyi domin kaucewa hayaki mai sa hawayen. Gwamnatin Sudan ta ce mutane 19 ne aka kashe, ciki har da jami'an tsaro guda 2 tun lokacin da aka fara wannan zanga-zanga a birnin Atbara da ke arewa maso gabashin kasar.
Sau a gaida Baba Yakubu Magyari da karanto labarai. Toma da labarin buɗe taskar hotunan nama a Najeriya, inda sojoji dauke da manyan makamai suka rufe ofishin yanki da kuma shalkutar jaridar Daily Trust a biranen Maiduguri da kuma Abuja, lamarin da ake kyautar zaton ba zai rasa nasaba da labarin da jaridar ta wallafa cewa 'yan Boko Haram sun kwace garin Bagaba. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina kaina ya hada mana, kuma a hira da yi da Mahmud Jega, babban mataimakin editan jaridar.
Sojoji sun je ofishinmu na Maiduguri sun kama shugaban ofishin namu na can Usman Abubakar da mataimakinsa Ibrahim Sawa, kuma aka ce suna tambayan ina Hamza Idris, shi ma ma'aikacinmu ne amma shi Abuja yake ba a Maiduguri ba. Mun ji wannan labari to wajen la'asar sai ga sojoji sun zo na da motocinsu da yawa da suka mamalo ofis ɗin suka zagaye suka shigo, kuka ce ina Hamza Idris, aka ce Hamza ba aiki yau, shi suka ce a daina aiki, suka fitar da kowa waje, suka kama kwamfutocin namu suka rufe, suka ba tuttuske waɗansu, shi ne dai yanzu suka watso mu waje suka rufe wurin. To yanzu dai kusan abin da ake ciki kenan.
A makon da ya gabata jaridar ku ta Daily Trust ta ba da labarin cewar mayakan Boko Haram sun fatattaki sojojin Najeriya daga Baga, sun kuma kwace garuruwa guda 6. Shin ko kana ga hakan na da alaka da abin da ke faruwa yau?
Babban labarin da ke gaban Daily Trust ta Lahadi ta yau wanda ya nuna cewa sojoji suna nan sun taru da manyan makamai a Munguno suna kokarin kai hari su kwato garin Barna. To ina tsammanin da labarun nan ne ko dai shi wannan na yau kuma hadda wancan. Su ne sanadin wannan.
To amma daga bisani sojojin sun fidda sanarwa, shin ko kaga waccan sanarwa?
Gaskiya na ga takardar da suka bayar, su ce wai duka labarin ƙarya bane, cewa suka yi a'a ba haka yanayin yake ba, ai yanayi daga nan zuwa minti 30 ba ya canza ne, kuma haka babu ƙarya ce, kuma mu ba wai jin daɗin mu bane a ce an samu komawa baya da yakin da ake yi kasar Borno.
Tuni dai yan jaridu irin su Muhammad bin Ibrahim suka fara nuna damuwa.
Gaba Muhammadu Buhari muk irin wannan lokaci da ya rage bai fi kwana 45 ayi election ba, matukar baya san ƴan Najeriya su kalle shi a wancan mutumin da ke sa kaki na soja gaggauta ba da umarni a kori sojojin nan daga harabar jaridan Daily Trust. Shugaban sojojin Najeriya ne kun su karfafa sojoji su je su yaki ƴan Boko Haram, sai suka gwammace su samu jaridu su rurrufe su daga ba da labarin hakikanin abin da yake faruwa. Ba su zo su hana labari fita cewa ga abin da yake faruwa ba. A ce abin kunya a ƴan Boko Haram suna da musu karfin sojojin Najeriya.
Kungiyar ƴan jaridun Najeriya ta ce take-taken na sojan Najeriya ka iya kawo cikas ga tsarin demokradiyya, kamar yadda sakatarenta Shaibu Usman Lemon ke bayyana min.
Za a shiga zaɓe a ƙasar Najeriya idan ana murguna ma 'yan jarida, to lallai wannan matakin da ake ɗauka zai kawo cikas ga demokradiyya a cikin ƙasa.
Lokacin da na tuntuɓi mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka, ya ce na aiki masa da rubutaccen saƙo kuma na yi hakan bai bani amsa ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Bayan wannan hirin ne kuma muka samu labari cewa fadar shugaban kasar Najeriya ta umarci sojojin da su janye daga ofisoshin jaridar ta Daily Trust da suka mamaye. Sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin ci gaban da aka samu akan wannan lamarin. Kuna kuma iya samun ƙarin bayani a shafinanmu na internet voahausa.com ko shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Har yanzu kan harkokin tsaro a Najeriya, hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Borno wato SEMA ta ce akwai kimanin 'yan gudun hijira 10,000 da suka kwarara garin Maiduguri da kewaye, waɗanda suka kauracewa gidajensu sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram na baya-bayan nan. A cikin hiratu da wakilin Haruna Dauda Biyu, shugabar hukumar Hajiya ya bawa kolo ta ce hukumar ta shigo da trelolin 30 na kayan masarufi domin tallafawa waɗannan mutane.
Mafi yawan waɗannan 'yan gudun hijira dai sun yare zango ne a garin Mankudo da kuma ta kasance headquarter arewacin Borno. Yanzu haka garin ya cika makil tattare da waɗannan 'yan gudun hijira, yayin da mafi yawansu ke kwance a filin Allah Ta'ala, wasu kuma na kewaye da 'yan bukkoki. Hakan ya sa na tambayi shugaban hukumar samar da agajin gaggawan Hajiya ya ba wa kulu kowane shiri suke game da sama waɗannan mutanen muhalli.
Batun gudun kwana yanzu dai abin nan Borma in ya zo zai kara ba ku bayani, amma na ji ana gaya mishi cewa shi ma ya yi kokari injiniya Satomi kenan ya kawo abun gini especially gurin mazauni gurin abun nan da sauransu.
Abin adadin mutanen da suka shigo daga waɗannan wurare za su kai nawa ne?
Yanzu a ranar Disamba shekaran da ya wuce, Disamba 31 mutane 7,000 muke da shi, to yanzu muna profiling, a bayan ma mutane kusan 2,500 sun shigo.
Za su kusan fiye da 10,000 kenan.
Kusan 10,000 a Maiduguri ma kuma kusan 9,000 sun shigo, suna Bakassi, suna Chiches Village, kuma suna Gubbio Camp da wayansu suna host community.
Daga wani kana hukumomi ne waɗannan mutanen suke?
Yawanci daga Kuka alakal gamman ne, kuma garuruwan Baga Cross da Doron Baga su suka tayar da su.
Na kuma hira da wasu da suka zama fitowa daga waɗannan garuruwa zuwa garin na Mangunu, kamar yadda tattauna mu ta kasance da wasu daga cikin su.
Kamar me yake faruwa ne a Baga?
To me yake faruwa wanda Boko Haram sun koro mu.
Wannan yaran yayanki ne?
Duka yayana ne.
Ya kuwa ku fito daga Baga zuwa Mangunu?
Ah, da kawa mun ka zo daga Baga zuwa Mangunu.
Awa nawa kuka yi a hanya?
To mun dai kwana 2 da yini daya.
Kuna tafiya a kas?
Abinci
fa?
Abinci sai dai ruwa.
To da kuka zo nan kamar akwai wani masoki da aka tama muku?
Ga mu nan ga hili dai ku zazzauna.
Yanzu ne na ga ku a filin Allah ta'ala ka nan kuke kwana.
Haka nan muka kwana da sanyi da iska duk ya rude mu.
To me gidanki fa?
Me gidana ma ni ba sai inda yake ba yanzu ma ni kadai ce.
Kacin da suka shigo garin kwanan su hudu da shiga garin muka samu fita shekaran jiya da kar muka fito muka zo jiya yau kwana na biyu a garin nan.
Da kuka zo nan cikin garin Maguno akwai wani masoki da kuka samu?
A'a ba mu samu sauki mutun daga mu nan a fili zaure.
Yanzu ne na ga ku kwana
haka. Eh ba mu da koban daki.
Ina naki ne wani ku zo da su.
Su shi da kuma da mama ta ga ta na tsohuwa ko sa'u ma ba ta da.
A ta shiga shiga su jiya na taso yau na zo.
Ya yanayin ba gaike ne.
Tafiya ne yin baga ba kyau. Saboda Boko Haram suna nan. Kuma suna konewa gidajen manyan mutane. Da wani sauran gidaje na gwamnati duk suna konewa. Saboda haka ba mu ji dadi ba. Dan haka muka gudu. Ya za a yi ce kun kori shugabannin mu ba soja ko daya gari mu zauna ba za mu iya ba. Amma da yau ma aka ce soja ya je za mu bi bayan sa.
Ba soja yanzu ko daya ba.
Ba soja ko daya.
Yawwa gaskiya ma na ganka cikin garin Maguno ko?
Eh.
Tun yaushe ka samu shigowa?
Shekaran jiya Allah ya rahama muka zo yamma.
Yanzu ba ga akwai sojojin Najeriya cikin ne kuma
ba ko guda babu mala.
Yanzu dai a takaice babu soja a baga.
Wannan hira ce babu soja a baga. A hira da ne da rakin huda jama'ar rundunar sojan Najeriya a makon da ya gabata. Bai gida jiran Sani Usman kuka shika ya dai kareta wannan batu na cewa yan gungiyar Boko Haram din ne ke rige da garin Baga. Amma da hina ta kasance da shi a lokacin
wannan magana ba gaskiya bace ba kuma kamar yadda muka yi alƙawari za mu ci gaba da shaida ma jama'a abinda muke ciki ya zuwa yanzu sojojin mu suke gudanar da harkokin su a wannan bangare kuma za a ci gaba da ayyuka ba ma nan ba har wasu wurare
to akwai mutane da dama dake kurarowa daga wannan gari zuwa garin Baga zuwa garin cikin garin Maiduguri daga Baga kenan kamar wani shawara zaka ba su gadin cewa wannan batu ba gaskiya bane
ai tuntunuma mun sanar da su kuma an sanar da hukumomi waɗanda suna nan suna ma jama'a magana kuma a sanarwar da muka hidda ko jiya mun tabbatar musu da cewar ana nan ana tabbatar da yanayin tsaro a wannan sashe kuma su kwantar da hankalinsu
a daidai wannan lokacin ne kuma rundunar sojan Najeriya ta tsare wasu yan jaridu guda biyu wato Uthman Abubakar da kuma Ibrahim Sahab dake aiki a jaridar Daily Trust da har yanzu bata bayyana dalilin tsare su ba Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
To a gaishe ku har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo mu a nan Washington ke cewa karfe 12:17 na asuba yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumel da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro muna muku barka da shiga sabuwar shekarar maladiya ta 2019 inda bayan kammala bitan wasu daga shirye-shiryen da muka gabatar muku a bara yanzu za mu ci gaba da wani sabon shirin. Muna shirin kammala zantawa da director a ma'aikatar kasuwanci da masana'antu barista William Amuga wanda aka hana zama a office bayan dagewa kan batun mutunta asusu na bai daya TSE. Sai muka samu zantawa da ministan shari'a Abubakar Malami wanda bayanansa sun shafi shirye-shiryen mabi na kwarmato musamman kan binciken kudin haram Dr. George Ubu wanda yayi bayanin gano kimanin naira biliyan 500. Kafin mu ji bayanin George Ubu da William Amuga za mu kawo muku martanin minista Malami kan wannan lamari inda hakika ya amince shi ya baiwa Ubu izinin gudanar da wannan bincike tun farko amma mai binciken ya wuce kona da iri ga dai abin da ministan ke cewa
kwarmato ko gano kudaden haram Dr. George Ubu ya gano kudade fiye da naira biliyan 500 da wani abu yana ta gwagwarmaya amma har yanzu bai samu kashi 5 cikin 100 na ladansa ba kuma ya ambaci cewa kana da masaniya kan wannan aikin da yi
aiki wanda gwamnatin tarayya take bayarwa sabanin wasu gwamnatoci waɗanda suka wuce shine aiki na ganowa an sowa hannuntawa saboda ka matsayinka na ainihin mai cegumi kan abin da ya danganci kudade na abin da ya danganci wadanda akai sama da fadi da su aikin ka ba zai taba karewa ba don ka gano aikin na kammala ne kawai ka gano ka anso ka hannunta to saboda haka idan mutum ya zo ya ce ma yayi ma gwamnati aiki ta wasu abin da ya danganci kwato kudade gwamnatin tarayya za ta rubaka takarda a rubuce cewa ka kawo wannan bayani idan ta baka takarda a rubuce za ta sa hannu ka sa hannu cikin takardar nan akwai sharuɗa. Sharadi na farko ka gano, sharadi na biyu ka anso, sharadi na uku ka hannunta ma gwamnatin tarayya. Idan ka dauko ka samu ka kawo, to za ka ajiye ka kai asusun da gwamnati take da shi na ainihin an sau ɗan kuɗi a babban bankin tarayya na Najeriya. Idan ka je babban bankin tarayya zai ba ka shaida cewa ka kawo. Ofishin Attorney General zai rubuta ma wannan banki na tarayya cewa wane ya yi da'awar cewa ya kawo kuɗi, ya gano kuɗi kuma ya kawo, kuma kun ansa, ku ba mu tabbaci a rubuce. Central Bank za ta rubuto a rubuce ya kawo, ya sa account kaza mai lamba kaza, rana kaza, amount kaza. Saboda haka Ofishin Attorney General zai haɗa wannan takarda wadda anka baka ta ɗauka, takardar ka ta cewa ka gano, takardar Central Bank ta cewa ta karba, ta rubuta ma hukumar ma'aikatar kuɗi wadda ita kuma Ofishin Attorney General ma'aikatar kuɗi umarni cewa ta biya wane saboda ya yi. Saboda haka waɗannan shikashikai guda uku na ganowa, ansowa, hannuntawa su ne za su cika su tabbatar da haƙƙin wanda anka ɗauka aiki ko kuma wanda ya gane kuɗi. Saboda haka abin tambaya a nan, duk wanda ya zo yake da awar yawa gwamnati aiki za ka waiwaye shi, ina shaida na cewa gwamnati ta ansa.
To barista, abinda nake so na faɗa na shi jojo ya nuna mana takardu wanda kuma an tura ma ma'aikatar kuɗin daga hukumar DSS ba sau ɗaya ba, sau biyu ba, sau uku ba, cewa a biya shi. Kuma asali ma ya ce aikin nan kai ka bashi aikin.
Ni na ba George Ubo aiki gaskiya ne, na cewa ainihin ya gano wasu kuɗaɗe ya kuma ainihin hannunta su ga gwamnatin tarayya da abubuwa makamantansu. Amma sharaɗin da ba George Ubo a cikin takarda na a faɗa masa bankuna guda biyar waɗanda ke bance na ce aiki a kansu. Aka waye gari aka samu damuwa, na zaishe shi akan biyar ya je ya rungumi 20 waɗanda takardar shi ta umarni ba ta hada da su ba. Kaji tsari na farko, na biyu kuɗi bai kamo, bai kawo kokobo ba daga ainihin waɗannan bankuna. Ya kuma faɗaɗa mu'amala ta huskar unhwani da takarda wadda ya designing kamar ta gwamnatin tarayya da ainihin tambari irin na gwamnatin tarayya akan wannan takarda. Yana gayyatar mutane bayan shi an ba shi umarni akan bankuna, yana gayyatar mutane cewa su zo su same shi a ofisin shi da yawun gwamnatin tarayya. Kaji British na biyu, na uku, George Ubo lokacin da ya zo nema a bashi, mutum ne wanda an taɓa yanke masa hukunci na aikata laifi da ke da nasaba da abin da ya danganci credit card, ban sai da za a ambace ta ba a Hausa a America. Bai yi ma Ofishin Attorney General bayanin wannan illa wadda ta dangance shi ba, cewa an taɓa ainihin yanke mai hukuncin ɗauri a America ba, dangane da abin da danganci zargi na zamba a kan abin da ya danganci amfani da credit card. Na uku, waɗannan bankuna ba mu yi umarni na cewa ya je ya yi accessing database nasu ba, saboda haka ya tattara hankalin shi akan abin da ya danganci neman su ba shi dama da yawun gwamnatin tarayya ya yi accessing database nasu. Saboda haka suka kawo koke, suka kawo korafi a wannan gaba kamin ya iya samun nasarar kawo kwabo. Na soke umarnin da na bashi, saboda ni saboda bai bayyana ce, bai bada labarin cewa an taba yi masa hukunci na dauri akan aikata laifi ba. Na tsaishe shi akan bankuna biyar ko shida, ya fada da shi zuwa bankuna 20 ko fiye. Yayi unhwani da takarda ta gwamnatin tarayya ba tare da umarnin gwamnatin tarayya ba. Yana kokari na ya kai ga ainihin bayane na sirri na bankuna ba tare da ya takardar shi ta dauka aiki ta bashi wannan dama ta cewa ya je shiga ainihin mahajan ainihin bankuna ta abin da ya danganci bayanan su na sirri ba. Saboda haka wannan gaba kamin a yi magana samu taro ko samu sisi na soke umarni dama wadda anka bashi ta abin da ya danganci nema kuɗi. Saboda haka bai samu taro ba, balle sisi, balle magana haƙƙe wanda ke da nasaba da abin da ya danganci samun taron, balle sisi ta taso.
Okay, to mai girma minista yana zuwa ji wasu, yanzu me za ka ce masa ta wannan shiri na ciki da gaskiya da muka fara ya?
A yaje kotu ya gabatar da haƙƙe. Ai magana haƙƙe magana ce ta, in kana ganin kana da shi tabbatacce, ina ne wurin abokin jayayya ko kuma wanda kake neman haƙƙe ya ce ata babo, me ya waje ba, ba ka je kotu ka neme shi ba? To muna sauraren shi a tsari na mu'amala irin ta kotu.
kafin watakila ya matakin zuwa kotu. Judge Ubo ya da wannan shiri inda ya bayyana yadda ta kaya tsakaninsa da ma'aikatar kuɗi da minista Zainab Ahmed Shamsuna. Ya bayyana yadda hukumar ƴan sandan farin kaya DSS ta rubuta wasiƙa har sau uku ga ma'aikatar kuɗi don biyan wannan lada na kashi 5 cikin 100 da ya kai naira biliyan 29. Amma duk wasiƙun sun yi batan dabo a ma'aikatar kuɗin. Mai taimakawa Ubo kan wannan aiki injiniya Magaji Muhammad ya fayyace yadda lamarin ya auku.
A bayan wancan zartawa da muka yi da kai, an sake rubuta wata takarda daga ofishin DSS ƙarƙashin shugabancin Oga Magaji Yusuf Bichi zuwa wajen minista na kuɗi Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed. Abinda aka rubuta a kan nan, an sake jaddada abinda Oga Lawal Musa Daura ya rubuta a da cewa
wato tsohon babban daraktan hukumar DSS.
Yawa tsohon babban hukumar daraktan DSS abinda ya rubuta na da shi Oga Bichi ya sake jaddada cewa wannan kuɗi sun bincika sun tabbatar abinda Dr. George Ubo ya gano a waɗannan bankuna guda goma. Lalle wannan kuɗi sun amsa sunansu. Amma abin mamaki ran biyu ga watan goma na wannan shekara 2018 sai ma'aikatar kuɗi ta rubuto takarda ma ofishin shi Dr. George Ubo Panic Alert Security System cewa wannan takardu da tsohon shugaban DSS Oga Lawal Musa Daura ya rubuta ba gamsu ba. To wannan abu ya ba mu mamaki sosai. To abin ya fusata sabon shugaban DSS Oga Magaji Yusuf Bichi bai ɓata wani lokaci ba ya sake rubuta takarda ranar 11 ga watan goma na wannan shekara 2018 kenan. A jami'ansa suka kai takarda, Allah cikin ikonsa Dr. George Ubo ya yi rakiya da ni, muka tabbatar an ba da takarda daidan ƙarfe 2:47. Muna sauka daga wannan wurin a gurguje muka tafi ofishin Dr. George Ubo. Bai ɓata lokaci ba sai sake rubuta takarda don ya sake tabbatarwa minista ta kuɗi cewa DG na DSS ya sake rubuta takarda wacce aka ce da ta ɓata na batun a biya wannan kuɗin da ya na kormoto ɗin nan ba an da kuɗi TSA.
Abin da ya sauka kenan a wannan makon, sai a biyo mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan shiri. Yanzu amaradin Nasara da Mele Kaya, Mr. Phil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Sai gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Hare-haren babamai da ya mamaye jihar Sierra da ke arewa maso gabashin Brazil ya ci gaba a jiya Lahadi, duk da jibge rundunar 'yan sanda masu samu waɗanda suka samu horon soja da yawan sai kai akalla 300 domin taimakawa wurin kwantar da tarzoma. Ma'aikatan tsaron jama'a ta ƙasar ta ce an ƙona bus-bus da ƙananan motoci, kana an kai wa gidajen mai hari a Fortaleza da babban birnin ƙasar da ma wasu birane guda 6 a cikin ƙasar. 'Yan sandan sun kashe mutane 2 a cikin wata musayar wuta. Sama da mutane 100 ne aka tsare su tun lokacin da rikicin ya ɓarke a ranar Laraba. Jibgin rundunar tsaron a Sierra na yana zuwa ne wuni guda bayan an rantsar da sabon shugaban kasar Jair Bolsonaro, wanda yake shugabancin jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya kuma tsohon kaftin soja, wanda aka zaɓe shi akan manufarsa na sa kafar wando ɗaya da miyagu da kuma sakarwa rundunar tsaro mara su yi aiki akan miyagu. Tun da farko ya yaba wa mataki da rundunar tsaron suka ɗauka, yana mai cewa mutanen siyara na buƙatar taimako a wannan lokaci.
To a gaishe ka masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirin na hanci lokacin da Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin da rashin tayi, shirin da ke faɗakar da masu sauraro kan batutuwa da suka shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Yanzu a madadin baba da ya karanto labarai da malam Sili da haɗa Sili da bada umarni da injiniya Munyau Heri ke muku fata alheri.
Afrique, le monde aujourd'hui.